gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba.
Tsohon mataimakin shugaban kasa Alhaji Namadu Sambo ya ayyana gwamnatin jihar Kaduna Malam Nasir Al-Rufai a matsayin zakarin gwajin dafi a tsakanin takwarorin sa wajen dorawa ga ci gaban ayyukan da ya gada daga gwamnatocin da suka shude. Wata kotun koli ta yi watsi da buƙatar gwamnatin jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje da jami'ar APC Kanan akan kalubalantar shigar da waɗansu shedu 8 da jami'ar PDP da dan takarar ta injiniya Abba Kabir Yusuf a gaban kotun korafin zabe. Kungiyar dalalaman fetur ta kasa ta ce da sake dangane da matsalolin lambar karbar kudaden haraji da suke fuskanta daga kwamitin da gwamnatin jihar Kano ta samar, zamu ji abin da ya zafi duka dai ta cikin wannan shiri na kowane gauta. Masauraro assalamu alaikum, Salisu Baffayo nake muku sallama ta cikin wani sabon shiri na kowane gauta. Shirin da ke kunshe da tsantsan rayin yan siyasa na kashin kai bisa al'ada ta demokradiyya. Kamar yadda sashi na 39 na kundin tsarin mulkin kasa ya bada dama. Bari mu kamo shirin da dorawa kan nemawa fannin shari'ar wannan kasa makoma daga bangaren zartarwa da ke haifar da koma baya ga ci gaban mulkin demokradiyya. Da idan mai sauraro bai mance ba, a cikin shirye-shiryenmu da suka gabata muka haska waɗansu hukunce-hukunce da aka yi amfani da ƙarfin gwamnati wajen bujire umarnin hukuncin da waɗansu kotuna suka yi a waɗansu shari'o'i da suka gabata. A ci gaban tattaunawar da Ibrahim Ɗan'uwara Nauye da barista Tajid Dinfunsho, akwai gabar da yake amsa tambayar shin ko akwai alaka tsakanin bujirewa umarnin kotuna daga bangaren gwamnati da kuma zargin rashawa da ake waɗansu daga cikin alƙalai?
Zancen oda daban, zancen kamun masu shari'a da cin rashawa daban. Mutum tara ne bai kai goma ba. Duk bangaren al'umma ɗan adam sai ka samu masu rauni, sai ka samu ɓata gari. Amma kuma da yake abin da yake na lalaci ne fitowa yake, kowa ya ji shi na kirkin ba haka ji ba. Masu wa'annan ɗin ka duba masu shari'a nawa suke ƙasar nan? Dubbanninsu. Amma sai in aka samu kama mutum ɗaya sai kuma haɗa dukansu da goya musu kashin kaji a ce duk su yi suke. Kuma ana hukunta su yanzu ma shari'a nawa ka hukunta? Ba makaman yanzu ba, yanzu kam ana hukunta su, ana bin su, ana bibiyar su, ana hukunta su. Saboda haka cin hancin mai shari'a daban, rashin bin oda daban. Ai ba abu ɗaya ba ne, ka umarnai baka ina ranka da cin hancin sa, aka samu da cin hanci sai a hukunta shi. Amma ka fara bin odan mana tunda odan da ya bar na zaman lafiya din society din ne.
To yanzu misali idan har ba a ci gaba da samun maslaha kamar wannan shawarar da ka faɗa ta yi aiki din ana bin umarnin kotun din ba, akwai wani kalubale ta bangaren abin da ya shafi alakar bangaren shari'a din da gwamnati a nan gaba?
To ina societal cohesion din ban akwai kalubale mana kotu fa yin aka yi raba gardama su tabbata cewa ana zaman lafiya, tunda din da aka tabo ka sai ka je kotu ka nemi haƙinka. In za bar kowa yayi karfa-karfa akan kowa ina za zo na lafiya, tunda dukkan ka bi in ka bin oda dan position din ka ai karfa-karfa kai ka gane. To shikenan gobe in ka bar position din wani kuma zai karfa-karfa akan ka ya zaka ji? To ai ba doka ba oda kenan, muddin dai ba abin umarnin kotu ba oda kenan a society din. Kuma wallahi duk kowa sai ya zo ya da nasu na wataran.
Barista Tajid Dinfunsho kenan, ƙwararren lauya a nan Kano. A wani ci gaban kuma a yau ne wata kotun koli da ke zamanta Abuja ta watsi da ƙarar da jam'iyyar APC ta Kano da gwamna Ganduje suka shigar gabanta akan tihani da kotun ƙorafin zaben gwamna na karɓar shedu 8 da jam'iyyar PDP da injiniya Abbar suka shigar domin ƙalubalantar nasarar Ganduje a matsayin gwamnan jihar Kano. Kotun kolin mai alƙalai biyar ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Mary Peter Odili ta sake tabbatar da hukuncin da kotun ɗaukaka ƙara da ke zamanta a Kaduna ta zartar a ranar 29 ga watan Yulin da ya gabata. Hukuncin da bai yi wa jam'iyyar APC da Ganduje daɗi ba, har ma ta kai su ga garzayawa kotun koli domin tabbatar da hukuncin kotun farko. A yanzu dai a iya cewa wannan korafi ya zo ƙarshe a lokacin da ake dakon jin hukuncin ƙarshe akan wannan shari'a tsakanin injiniya Abba Kabir Yusuf da gwamna Ganduje ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Halima Shamaki. To wannan kenan. Da wannan kuma bari mu leƙa zauren majalisar ƙasa domin jin abin da majalisar za ta fi mai da hankali bayan dawowa daga takaitaccen hutun da ta ɗauka. Injiniya Sani Bala shi ne wakilin kunci da tsanyawa da ke ba da tabbacin za su yi dukkanin mai yiwuwa domin aiwatar da dokokin da suka dace da muradun al'umma, musamman ma waɗanda ke da jibi da fannin tsaro da tattalin arziki.
Kamar da yadda aka saba, mun shiga cikin ayyuka gadan-gadan, an ci gaba da kawo ƙudurorika masu amfani especially wanda suka shafi security na ƙasa da ishu na harkar wannan caji da CBN ta sako da su, kuma dukkaninsu majalisa sun ba da goyon baya wajen tabbatar da ingancin security na wato tsaro ga ƙasa. Sannan kuma an yi tattauna akan harka na ishu din wannan charge da CBN take wanda muka ba ita CBN shawara ta umarci bankuna a yi ribasin waɗannan charge saboda halin da jama'a da yanayin da za su shiga domin a ce ka fita an diba ka za ka shiga kuma da kudinka an diba kananan ƴan kasuwa abin zai yi musu yawa to bacin mun yi wannan kuma babu wani abu yanzu da ya rage mana gaba illa wato budget na shi 2020 din da muke jira mai girma shugaban kasa ya kawo ko dake muna da labari to wata majiya cewa sai ran 8 ga watan October din nan za a kawo amma akwai medium framework wanda yake kawowa wanda shi a riga an kawo shi tun shekaran jiya wanda abu ne na shekara biyu na kudurorin kasa da zake da su akan abubuwa na kudi da za ta kashe daga nan zuwa 2022
sai dai wakilin na hukunci da tsanyawa injiniya Sani Balana wannan batu ne a lokacin da ake kokawa bisa rashin samun hadin kai daga al'ummar jihar Kano da nufin tunkarar matsalolin da ke addaba su dalili kenan da ya sanya dattijo Malam Usman Muhammad Gama ya garzayo wannan fili dauke da kalaman zaburarwa domin magance matsalolin da ke haifar da koma baya ga wannan yanki
ta ya kamata shi lalle a zo a hada kai wato ya kasance a samu kaman wato wata kungiya wadda take duk wani wanda yake zababe ne ko na dai kaman yanda nace ya kasance a kalla za su taro kaman wata uku zuwa abin wato ya kasance a samu abin da ake kira Kano Development Plan karkashin Kano Development Forum ya kasance waɗannan mutanen ya kasance a zo a zauna a duba kananan hukumomin namu 44 ga kowace karamar hukuma me take da shi kuma me take bukata ya kasance a kalla muna da kundi da zamu ya dauka mu je mu tunkari shugaban kasa mu ce ga bukatar mu domin muna ta korafi akan cewa yan kudu ana yi musu munan ba a yi mana to magana ta gaskiya mu a daidai ku muke ba mu da hadin kai kuma in dai kan mu to bai hadu ba ko da duk ministocin nan zai zama yan Kano ne kuma ko duk yan majalisun nan gaba ɗaya za su zama yan Kano ne to in dai babu hadin kai babu shakka ba za mu ci riba abin ba
dalilin me yasa kake kallon cewa sai waɗanda suke da rike da makami ko na daddan ko zabubban a cikin jama'a
abinda nake nufi su ai kaga idan suna da bukata ai za su hadu ne gaba ɗaya ba magana bambancin siyasa ba magana bambancin addini za su je su tunkari shugaban kasa da bukata su ce ga abin da suke bukata mu ma irin wannan din ke bukata ya kasance misali a ce a hada wato zuga karkashin gwamna da sarki da sanatoci da duk masu fada a ji a tunkari shugaban kasa a ce ga abin da muke bukata idan aka haka za a samu nasara amma yayin da kawai wani ma kila yana cewa shi ya samu mukami ma ba a yi masa murna ba to kaga wannan yana nuna cewa lalle ba shakka kai yana rarrabe kuma in dai har aka tafi to za a kara ce wannan shekara a hudu ne wato ai shekara 8 ya muna da shugaban kasa amma ba mu samu abin da muke so ba
Malam Usman Muhammad Gama kenan guda cikin masu nema wa yankin arewa makoma Makomar kenan da a wannan lokaci kungiyar dillalan man fetur ta kasa da ke nan jihar Kano ke nema daga kwamitin da ya himmatu wajen tattarawa gwamnatin jihar Kano kudaden shiga idan dai za a iya tunawa kimanin watanni uku kenan da suka gabata gwamnan jihar Kano Ganduje ya kafa wani kwamiti na mutum 11 da nufin ninkawa jihar Kano kudaden shiga da kaso 300 a cikin watanni 6 kacal lamari kenan da ya haifar da rudani ga masu gidajen mai a nan Kano ta fuskar kudaden da ake karba a hannunsu a matsayin haraji wanda har ta kai ga majalisar dokoki ta jihar Kano yin wani zama domin kawo daidaito a tsakanin bangarorin biyu Alhaji Bashir Dan Malam da shi ne shugaban kungiyar dillalan mai ta kasa a nan jihar Kano ya zo dauke da sakon godiya ga majalisar akan wancan yunkuri da ta yi lamarin da ke tabbatar da karbar kokensu
dama kafin wannan lokacin ana ta zama kan wannan harajin da aka sa mana wanda muke ganin cewa yayi mana yawa daga naira 25 ya tafi 250 famita kuma bayan haka akwai wanda muke ganin yayi kamanceceniya da juna kaman tanimin red da property gasu nan da yawa dai kuma abin yayi yawa shi yasa muka je muka kai musu korafi Allah da ikon sa suka zauna kuma suka kirawo mu muka zauna da members dinsa suka ga inda ya kamata a ce an tsaye da mu kuma suka ga me ya kamata ya dace da mu domin sun nuna su kwararru ne sai da muka dauko akwai wanda suka ci karo ma a cikin harajin da muke aka sa zamu biya ya ci karo da constitution din kasa saboda haka muna yi musu godiya shi ma muna fata cewa kamar yanda suka yi kira wannan kwamiti da yake zagayawa yake kulle gidajen man mutane to ya daina saboda mu dawo wannan yarjejeniya wadda mai girma gwamna ya amince mata a baya wadda za mu ce mutanen cikin gari ga abin da za su biya mutanen karkara kuma ga abin da za su biya wanda suke kotu kuma su ma muna kira gare su su kara yin hakuri su zo nan office din kungiya mu tantance
yanzu za a iya cewa kulliya ta biya kudin sabulu kenan
to alhamdulillah ka san duk lokacin da ka kai korafi aka saurare ka to abin ka godewa Allah ne yanzu muna sauraron yanda ita gwamnati za ta karba al'amura
Alhaji Bashir dan Malam kenan shugaban kungiyar dillalan mai ta kasa Ipman a nan Kano. Da yake magana muke da ke da alaka da tattalin arziki, wannan ce ta kai mu ga jin wata hobasa da shugaban karamar hukumar Nasarawa Honorable Lamin Sani yayi na samar da wata kasuwar waya a wannan jiha. A yayin kaddamar da bude wannan kasuwa ne ma aka je Honorable din na zayyano ta yadda za a amfana da wannan kasuwa.
Wannan kasuwa ta kunshi shaguna sama da guda 160 kusan guda 200, sannan akwai manyan rumfuna guda 3 wanda dukkanin su in ka hada za su dauki mutane sama da mutum 300 wanda za su yi sana'a a cikin wannan waje. Idan ka hada akalla ba ka saka ba, a yau wannan karamar hukuma ta samar wa sama da ƴan wannan karamar hukuma da ma makwatan wannan karamar hukuma aiki sama da mutum 500 zuwa sama. Ina godiya ga Allah da ya bamu wannan dama. Ina son godiya ga mai girma gwamnatin Kano da ta Abdullahi Umar Ganduje saboda abu wanda yake mana na alkhairi da gudunmuwa da kuma taimako da yake mana ba wai a wannan karamar hukuma kawai ba, har ma a sauran kananan hukumomi da suke wannan jiha. Ina son amfani da wannan dama da kira ga al'umma da za su amfana da wannan da su iya bakin kokari wajen yin abin nan tsakani da Allah da yin ayyuka wanda za su haɓaka kasuwar, wanda za su daga tattalin arziki na wannan karamar hukuma da kuma tattalin arziki na jihar Kano gabaki daya. Sai na yi godiya ga ma'aikatan mu gaba daya da suke taimaka mana, tun daga kan mataimaki na Alhaji Muhammadu Shehu da kuma kakin majalisar Alhaji Sale Kumanda da sakatare na karamar hukuma da dukkanin kansulolin mu zababu da kansulolin mu na daddu.
Honorable Lamin Sani kenan shugaban kungiyar shugabannin majalisar kananan hukumomi Algon a nan Kano. Kungiyar da idan za a iya tunawa ta daura da mara kawo karshen shaye-shayen miyagun kwayoyi a wannan jiha, har ma ta kai su ga yin wani gangami na masu ruwa da tsaki akan wannan yunkuri. Hajji Yasiraiya sai mama ita ce wakiliyar gwamnatin Kano a yayin wancan gangami. Ta ce tuni suka yi nisa wajen wannan aiki da ya dace da manufofin gwamna Ganduje.
Tunda wannan al'amari ya zama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, harka ce wadda bata da dadin ji, bata da dadin gani, shi yasa muka hada kanmu mu ceto rayuwar waɗannan yara da suke wannan al'amari na shaye-shaye da kuma fataucin su. Potipo local government din nan ba a zauna ba, ko ina sako da loko kungiyar Amadi tana shiga domin ganin cewar an ceto rayuwar waɗannan yara masu shaye-shaye da kuma fataucin su. Mai girma gwamnatin jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje yayi alƙawarin tallafa waɗannan yara ganin cewa an ceto rayuwarsu wajen shaye-shayen miyagun ƙwayoyi nan ciyaman na Algon. Shi ne ya assasa wannan tafiya domin shi ma babban wakili ne na mai girma gwamnatin jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Kuma alhamdulillah wannan zama da aka yi da wannan hadaka ta kungiyar Amadi, an cimma wani buri da wata matsaya na ganin cewar wannan kungiya da office din Algon ciyaman za su hada ƙarfi da ƙarfe su ceto al'umma, wato musamman mata da matasa, na daina shaye-shayen nan da fataucin su da kuma sama musu aikin yi. Kuma alhamdulillah Alhaji Lamin Sani yayi alƙawarin sai inda ƙarfin sa ya kare duk abin da yayi kamar da yawo mai girma gwamna yake yin.
Honorable Sarayya Aminu tsohuwar SA kenan a gwamnatin jihar Kano. Da wannan kuma bari mu leka karamar hukumar Kumbotso. Karamar hukumar da kwamitin yaɗa labaranta suka kai wa sabon kwamandan Hizba na wannan yanki ziyarar taya murna. A lokacin nema muka jiyo shugaban karamar hukumar Kumbotsan Honorable Kabir Adofan Shekara na tabbatar da dora ƙwarya bisa gurbinta.
Ina cikin farin ciki ranar da Allah ya tabbatar mana da abin da muke nema a wannan karamar hukuma ta Kumbotso. Da Allah ya bamu komanda na Hizba wanda daman can shi aikin tafiyar da addinin musulunci shine a gabansa. Kuma wannan komanda kamar inda bayanai suka gabata a fili, mun dade tare da shi tun kafin na zo wannan office. Yau kasancewarsa komandan Hizba na wannan karamar hukuma, zamu aiki da Hizba kafada da kafada. Ina kira da dukkan nan jakarin Hizba na karamar hukumar Kumbotso su ba wannan bawan Allah haɗin kai domin ya ciyar da wannan hukuma gaba. Yanzu shigowa ta ma abin da yasa na makara, ina can ne da injiniyoyi na sa su je su auna dukkanin fadin Hizba a yi mata interlock. Kuma ina kira da shugaban komandan Hizba na wannan karamar hukuma da ya duba dukkanin mazabin nan guda 11 duk inda babu office na Hizba a bude. Ga mota can mun samar, a ci gaba da kyautata al'umma, a ci gaba da tsare rayuka.
Bayan kammala jawabin Honorable Kabiru Adofin Shekara ne kuma sai Gwani Murtala da ya kasance sabon komandan Hizba ke godiya ga dukkanin waɗanda suke ruwa da tsaki wajen tabbatar da shi akan wannan matsayi.
Zan fara godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya bani wannan kujera ta komandan Hizba na karamar hukumar Kumbotso. Kara godiya ga ainihin wato shugaban karamar hukumar Kumbotso Alhaji Kabiru Ado sa tsayawansa ne da kuma jajircewansa har aka zo ga wannan gaba. Saboda haka da shi dan majalisar tarayya Honorable Maniro Bada Agundi muna masa godiya bisa shi ma irin dafawa da yayi. Insha Allah Ubangiji Allah ya saka maka da alkhairi.
Amin.
Allah kuma ya maka jagoranci. Wannan kuma kujera ta ka Ubangiji Allah maimaita maka ita. Wannan mukami da aka bani zan yi kokari na wajen bada gudunmawa akan addinin musulunci da kare mutunci na local government da kuma ainihin jiha baki daya. Ina fata Ubangiji Allah ya sanya mana albarka kamar yadda shi mai girma chairman ya saka akan wannan bangare. Insha Allah ba zan bashi kunya ba,
insha Allah
ba zan bada kunya wa karamar hukumar ba, kuma ba zan bada kunya wa ainihin jihar baki daya ba. Kuma mai girma chairman na tabbata shi ma Hizba ce a gaban sa kamar yanda mai girma gwamnati yake ta kokarin gyaran Hizba. To mai girma ciya mu haka shi ma yake ta wannan kokarin
wannan gaskiya,
wanda gashi har ma ya kawo mana mota sukutum. Allah ya saka masa da alkhairi.
Gwani Murtala kenan sabon komandan rundunar Hizba a karamar hukumar Kumbotso. Can daga yankin Takai da Sumaila Made mun je Honorable Bala Kacheko na bayyana cewa tsakanin su da Honorable Shamsuddin Bello Dambazau sai godiya. Inda ya magana ake tabbatun sauke nauyin wakilci a majalisar ƙasa.
Mun yi zabe da mun zabi shekara 12 babu wani kabakin arziki da muka samu. Wannan watan sa daya yazo yayi abin da yafi na shekara 12 aiki. Ya bada mota, yayi abubuwa, an taimaki matasa. To shi yasa nake jan hankalin dattawa da matasa su kwantar da hankalin su kan wannan magana shari'ar. Kuma Shamsu a ci gaba da goya masa baya. Saboda haka mu ba abin da ya shafe mu da maganar Siraja Kanawa da Kawu Sumaila muka yi takara, kuma Allah ya be Shamsu da bazau nasara. Wannan ma kuma Allah ya da Shamsu da bazau shine nasara akan wannan shararin Allah. Tunda aka karbi takara a gace an be Siraja kana ai baka ji wani dan APC ya fito yake ban wannan abubuwan ba. Saboda haka abin ya fito daga abokin takarar sa ne Honorable Kawu Sumaila daga cikin gida. Shi kansa Siraja Kana an kota ai ta dakatar da shi akan ansa sunan dan majalisa. Shamsu har yanzu shine wakilin Takai da Sumaila a majalisar kasa. Har yanzu har yau har gobe shine rep. Sun san wakilci na gari an zo an taimake su abubuwa a kasa suna buga waya ana dauka ba izza. Ana taimakon mutane da ka buga waya za a taimake ka. Sakamakon siyasar da muka yi ta baya aka dinga bankaran mutane ba a taimaka mutane.
Honorable Bala Kacheko kenan daga yankin Takai da Sumaila. Shi ko Ado Yelo Me TV ya zo dauke da wadansu shawarori ga jagororin da aka zaba, musamman ma wajen damka amanar mukamai ga waɗanda suka cancanta. Cancantar da yalanke tabbatar da ita akan shugaban hukumar Karota Honorable Baffa Babba Dan Agundi.
Saka siyasa ga mun shafa al'amura na ci gaba a jihar Kano, wannan ma ba daidai bane. Na so ba mu shawara cewa dukkanin kasashen duniya da inda aka ci gaba idan an gama yakin neman zabe to dawowa ake a kallon makomar al'umma, a gina jiha, a gina dukkanin abinda al'umma jihar za su amfana. Mu kar bambancin jam'iyya, bambancin siyasa, mu zauna mu kalli menene alhairin da gwamnatin da aka zaba za ta yi wa dukkanin al'umma jihar Kano don da ke siyasa da baya siyasa. Ga misali hukumar Karota, duk mutumin da ke jihar Kano dole ya ba wa Dr. Baffa Babba Dan Agundi bisa yi da kwazo da nagarta da kuma zagadin tsi bisa rike amanar al'umma jihar Kano na hukuma wajen kawo mata tsari da tsafta, wanda alhamdulillah a halin yanzu yau dukkan dindicin na fadin jihar Kano duk inda ka je muddin zaka bi doka da oda zaka yi hakuri cikin muntabi zaka wuce. Yau hukumar Karota ta kama mota su kutan guda trailer dauke da kwayoyi mugga waɗanda suka saba wa ka. Yau trailer nan an zo da ita cike da magunguna na jabu wanda ba dan jami'an Karota suna aikin su kamar da kamata ba. Da tana an rabo inan magunguna a dukkanin kemis na unguwannin mu, wanda ka karshe talakawan jihar Kano abin da zai cutar. Ina yabawa da Dr. Bala Gundi, nagartarka kishinka ga al'umma jihar Kano ya tabbata.
Honorable Ado Yelo Me TV kenan dan jami'ar APC a nan Kano. Bari mu tsallaka jihar Kaduna da rahotanni suka iske mu akan wata ziyara karfafa gwiwa da tsohon mataimakin shugaban kasa na Madisan Boye kaiwa gwamna mai ci Nasir Dan Rufa'i. Ziyara ce da aka ce tana da alaka da kammala aikin cibiyar ruwa a yankin Zazzau da aka ce gwamnan ya gada tun a shekarun baya. Cikin wata tattaunawa da yayi da manema labarai na Madisambo, ya bayyana gwamna El Rufai a matsayin zakarin gwajin tafi a tsakanin takwarorinsa gwamnoni.
Yau shekara 43 kenan da aka yi gidan ruwa a Zaria Sabo. Mutanen Zaria, mutanen Zazzau, kowa ya sani irin wahalar da aka dinga shana ruwa. Amma alhamdulillahi yanzu wannan matsala Allah ya kawar mana da ita ta hannun mai girma gwamna Malam Nasir Rufai. To saboda haka ne muka ga lalle ya kamata mu zo mu isar da godiyarmu. Allah ya ƙara bashi iko, lafiya da ƙarfin aiwatar da duka abubuwan alherin da aka shirya wa Kaduna.
shi ma dai gwamnatin Alfa'i na ganin wannan aiki na kammala samar da cibiyar samar da ruwan sha dai bata tabbata ba har sai da irin hobasar da na Madisambo yayi a sa'ilin da yake gwamnatin jihar Kaduna.
Amma abinda tsohon mataimakin shugaban kasa baya so a ce shine kokarin da yayi ne tsare-tsaren da yayi ne da yana gwamna jajircewa da ya je Jidda ya je Tunis da Abidjan ya ranto kudin da za a aikin nan shi ya sa muka samu saukin gama aikin duk tsare-tsare duk wani tunani da ayyuka na injiniya da za a yi aikin nan shi yayi to amma Allah bai bashi dama ya aiwatar ba domin Allah ya dauka kashi ya zama mataimakin shugaban kasa wayan suka zo bayan shi basu dauki aikin da muhimmancin da shi ya bashi ba shi yasa ba a gama ba mu Allah ya bamu dama muka gama shi yasa kullun aka yabe mu kan wannan aiki muna tuna ma al'umma cewa gwamna na Madisambu shi ya fara aikin nan Allah ya dauka kashi ya zama mataimakin shugaban kasa muna alfahari da shi kowane lokaci muna tuna ma al'umma cewa shi yasa ginshiki shi ya foundation muka gama muka saru yasa ba abu bane wanda za a yaba mana mu kadai a'a yaba masa domin kokarin da ya fara mu kuma muka kare shi kamar yadda na ga mai mataimakin shugaban kasa Kaduna ma yanzu tana da wannan matsala na rashin ruwa muna nan mun fara sa ginshikin da za a gama wannan aiki kila ba za a gama cikin lokacin mu ba kila wani gwamnati ne zai gama
gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba
madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin Ibrahim Isaac dan uwarano Khalid Shatima Adam Suleiman da Umma Suleiman Salisu Bafayo a madadin jagoran shirin Nasiru Salisu Zango ke fatan ai hutun karshen mako lafiya daga nan Freedom Radio muryar jama'a.